Batun kudin fansho da allowance da tsofaffin gwamnonin jihohin Najeriya da mataimakan su ke karba wata-wata ba wani sabon batu bane. Abinda jama'a dai basu sani ba shine yawan kudin da tsofaffin masu rike da ragamar mulkin jihohin ke karba kowace wata. Sai dai a cikin ƴan kwanakin nan batun ya janyo cece kuce bayan tsohon gwamnan jihar Zamfara Abdulaziz Yari ya bayyana rashin jin daɗin sa kan rashin biyan sa fansho da wasu allowance da gwamna mai ci Bello Matawalle yayi. Bayanai dai na nuna da cewa dukkanin jihohin Najeriya na da doka da ta ƙayyade kuɗaɗen da za a riƙa biyan tsofaffin gwamnoni da mataimakan su wanda ya kasance biliyoyin kuɗi da ake cirewa daga asusun jihohi kowace wata. A cewar wani lawaya mai zaman kansa a nan Jos Lawal Isaac, demokradiyyar Najeriya ita ce ke cinye kuɗin ƙasar.
Na daga cikin masu ra'ayin cewa demokradiyya irin inda muke yin da a Najeriya ita take cinye kuɗin ƙasar ta inda ma ba a samu kuɗin da za a watala ka aiki. A misali zaka ga cewa wani zai fito ya tsaya ya zama gwamna ya yi gwamna kafin nan ya fito takarar gwamna da zaka samu wataƙila ko jami'in soja ne ko jami'in custom ne ko jami'in ɗan sanda ne ya kai munzulin da ya ritaya. Kuma in mutum ya kai ritaya ɗin nan akwai abin da ake kira fansho da ake bashi na bangaren wannan aiki da yi na soja ko na yan sanda, sannan kuma in ya zo ya zama gwamna to a ce kuma bayan ya gama shekaru 8 ɗin nan za a sake bashi wani kuɗi na musamman za a rinka bashi har iya mutuwan shi. Ga wancan fansho da yake dauka na aikin da ya gama kuma ana bashi wani makonin kuɗi wanda wayan suna cewa ya kan kai miliyoyi ne ba ma yan dubbanni ba misali, to ga akwai rashin adalci a nan da sauransu. Kusan dukkan wanda suke rike da makamai na siyasa zaka samu yawanci suna irin wannan. Ni a fahimta ta wannan abu ne na rashin adalci sosai wanda yake mu muna ma tunanin cewa wanda suke rike da mukamin siyasa ne ko a wani kaba su albashi kamata ya rinka ba su allowance kamar yan majalisa in sun je sun yi zama ne a ba su ladan su na zaman wannan rana, na wani in ka dauki kudin wata daya ya isa a ce an samar da asibiti a unguwa kaza ko kuma an samar da ruwan sha borehole da ake magana wanda yake duka wata wuce 500,000 za a iya samun borehole guda 2, 3, 4, 5
a ganin ka ta ina ya kamata a bullo
wato kungiyoyi da muke da su na sa kai su kuma wayarwa da jama'a hankali. A kodayo shi ai talaka shi yake sa gwamnati ta yi abin da ya dace. Mun gani a kasar Hong Kong inda an yi zanga-zanga akan wani tsare-tsare abin da yana faruwa yanzu a kasar Iran, to mu ma yanzu a ce muna da stimulus sai organization din mu irin wannan kungiyoyi na sa masu tawaye wa da juna al'umma kai su fito su wayawa man da kanmu cewa to wane ku fito ku yi magana. Kudin da ake biyan yan majalisa yayi yawa, to wannan zai kai ga dole fa a yi dokar da za ta rage wannan abubuwa din.
Ko a watan 5 na wannan shekara ma kungiyar da ke sa ido wajen tabbatar da gaskiya da yancin zamantakewa da tattalin arziki SERAP ta umarci tsofaffin gwamnonin da ke majalisar dattawa ta tara da su daina karban fansho daga jihohinsu su kuma mai da kudaden fansho da suka karba. Shi ma barista Yakubu Sale Bawa, shugaban kungiyar lauyoyi a nan jihar Plateau, ya ce almubazaranci ne a baiwa tsofaffin gwamnonin waɗannan makudan kudade.
Idan an ce gwamna ya gama mulkinsa kuma a ce duk wata za a bashi miliyan 10 bayan kafin ma ya gama akwai kudade da ake kira a turanci severance allowance, zaka ga gwamna ya tashi da sama da miliyan 300 ana bashi, bayan haka duk wata a bashi, bayan haka matsalar rashin lafiya ta iyalinsa akwai dan wasu ɗan shekaru ko lokuta da in ya kai za a canza musu motoci, ba gwamna kaɗai ba, shugaban ƙasa ma haka ana yin wannan a Najeriya. Bayan haka ƴan majalisa dattawa da tarayya, matsalar da muke da ta jika shine duka in kika duba a Najeriya shine mutane ba su fahimci menene ma shugabanci ba ko kuma ka shugabanci al'umma. Yanzu ran ina duba minista ne a kasar Ingila keke Hawaii office minister sukutin na tsaya ina nazarin al'amuran nace a Najeriya za mu samu wannan, kaga gwamna yana da motoci sama da 20 suna bin sa wai tawaga gwamna, wato kwata-kwatan mulkin ba mu san menene ma mulkin. To shi yasa in ka duba zaka ga cewa ba wani taimako da wannan zai mana al'umma. Su inda suka ci gaba, kasashen da suka ci gaba ba ka neman mulki domin ka azurta kanka ko kuma me zaka samu. Abinda ke damu su ginshiki shine me zaka taimaki al'ummarka. Kuma ina so in jawo hankalin mu kanmu ƴan Najeriya kuma al'umma gabata. Mu kanmu muna ƙara haddasa wannan. Misali, idan yau aka ce wane yayi gwamna ya bari, zaka ga cewa kullun a gaban gidansa mutane za su taru su cincinu rundo suna jira. To gaskiyar shine ina zai samu kuɗi ya ba su. Wani zai zo ya ce masa aiki an masa haihuwa, wani zai zo ya ce masa bai da abin da zai ci, wani zai ce yaron sa makaranta. To in muka duba abin da ke ƙara kawo cin hanci da rashawa, mu kanmu al'umma jama'a suna ƙara taimakawa shugabanni su yi sata ko kuma su yi rashin gaskiya. Shi yasa kullun nakan faɗa in ce matsalar Najeriya ba shugabanni kadai bane ba, har da mu da ake shugabanta.
Wasu ƴan Najeriya sun bayyana ra'ayoyinsu kan batun.
Sunana Aisha Ismail, kuma ina aiki da Human Rights. A'a, mun kan bamu gamsu ba, bamu kauna, saboda mai already suna da shi wannan kuɗi da ake dauka wani a ce za a ba gwamna miliyan 10 ko duk wata. Ni abin da nake nema a yi ma al'umma shine a dauka akai kananan hukumomi, a cikin kananan hukuma akwai gundumomi waɗanda ba su da shi, koda aka dauki wannan kuɗi aka je aka siya musu asibitocin su magani, za a taimaka. Ga hanyoyin mu a lalace, mu ƴan Najeriya fa, especially mu mata, ba abin da muke nema irin ilimin ƴaƴanmu da dan sana'ar da zamu samu muna shine matsalolin mu yau. Amma mu kuɗi da za a dauka a ba gwamnati gaskiya bamu yadda ba, kuma bamu amince ba.
Sunana Muhammad Ahmad Baba. Gaskiya irin wannan ni bana goyen baya, saboda akwai abubuwan da ya kamata a talakawa da shi, ya kamata a dakile wannan abubuwan da ra'ayin a ci gaba da basu.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.